Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger kamar yadda aka saba a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM, ko kuma a ji mu ta kai tsaye a shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji, Safinatu Sadiso Dangi,
to sai kuma
Yusuf Ali Harande.
To muna tare da Yusuf Ali Harande ne saboda zamu dan tattauna da shi akan maganar da zamu yi yau domin fagen sa ne. Barka da zuwa.
Thank you so much.
A yau Talata 28 ga watan Fabrairun shekarar 2017, zamu yi magana ne akan ilimi kamar yadda muka saba, inda a yau zamu yi magana akan ilimin yaki da jahilci ga waɗanda basu samu damar yi ba suna yara.
Da gwamnatin Najeriya ta fito da tsarin bunƙasa ilimi, wato irin wanda aka yi a lokacin da Obasanjo zai san da yake soja, waɗannan su suka zo suka sa kowa da kowa ya shiga makaranta. Dama masu yaƙi da jahilci mutum ne ke sa kansa, ba ana sa shi dole ba ne. To ana zuwa a koyi karatu, akwai mahimmanci mutane suna jin daɗinsa, mutum yana jin daɗin a ce ya iya karatu, ya iya rubutu.
Tattaunawa wakiliyar mu Madina Dauda tare da wasu bayan Allah a zauren matasa na muhawarar yau da gobe. Akwai amsoshin ku na tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook da Twitter. Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa.
To ko sai na ba ku abin ruwan zafi ne kun shasha. To a shafin namu na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa a ganin ku wace irin rawa ilimin yaki da jahilci yake takawa a cikin al'umma. Ga amsoshin wasun ku.
Sakon farko daga Aisha Hassan Almangawi Mashina, Allah sa na faɗi sunan daidai, tace yau da gobe me yasa an goye mara amarya? Hakika ilimin yaki da jahilci yana da matukar amfani a cikin al'umma, musamman ma ga waɗanda basu samu damar samun ilimin suna kanana ba. Sakamakon dora musu tallace-tallacen da iyayensu ke dora musu, amma bai kai ilimin da za a nema ana cikin kuruciya ba. Saboda haka ina kira ga ƴan uwana mata da su dinga baiwa ƴaƴansu wani lokaci na neman ilimin addini da na zamani, wanda shine mutuncin kowane dan adam a fadin duniyar nan ta maliki yaumiddini.
Sai Sakina Baba Diddi tace yaki da jahilci ya taka muhimmiyar rawa a da, domin ya taimakawa mata da yawa wurin iya karanta katin asibiti, iya rubuta sunan yaransu da kuma tantance katin asibitinsu idan sun hadu wuri daya. Amma yanzu babu inda na sani ana koyar da wannan ilimin, duk da cewar har yanzu akwai waɗanda basu iya karatu da rubutu ba.
Sai Sada Sa'idu Daura yace yau da gobe hakika yaki da jahilci yana taka muhimmiyar rawa a cikin al'umma, gani yadda jama'ar da ake koyarwa suke amfani da wannan ilimi wajen gudanar da harkokin kasuwancin su ko su sarrafa wayar su da dai sauransu. Da fatan jama'a za su tashi tsaye don neman ilimi, dan ƴan magana na cewa babu maraya sai rago.
Sai Mansur Almugumel yace salam yau da gobe, ba shakka ilimin yaki da jahilci yana taka muhimmiyar rawa a cikin al'umma, ganin yadda yanzu kalubalen zamani yake tunkarar jama'a ta hanyoyi daban-daban, ba misali harkokin banki, wayoyin hannu da sauran abubuwan da cigaban zamani ya kawo.
Sai Abubakar Kalajanga Jalingo yace ilimin yaki da jahilci na da mahimmancin gaske, domin a shekarun baya ya taimaka sosai wajen ilmantar da mafi yawan al'umma da ke zaune a karkara. Idan aka lura a yanzu, waɗanda suka sami ilimin yaki da jahilci a shekarun baya sun fi waɗanda suka kammala makarantun firamare na gwamnati, domin sun iya karatu da rubutu sosai.
Sai Ibrahim Ahmed Wakili yace assalamu VOA yau da gobe. Aiko da jin sunan kasa inda aka dosa zai bada dama a koyi karatu, rubutu, lissafi, zamantakewa da ilimin kimiyya da fasaha a takaice. Misalin sakuwa shine amfani da wayar salula ko calculator ga sabon mai kasuwanci.
Sai Muhammad Buhari ya ce ilimin yaki da jahilci ya taka rawar gani sosai musamman a yankunan arewacin Najeriya amma wasu wurare sai a hankali.
Sai Garba na halikan ba ya ce hakika wannan yana taka rawa sosai musamman ma al'ummar da ke yankunan karkara.
Sai Abdulsalam Maiwalda Dambam ya ce hakika yau da gobe ilimin yaki da jahilci yana taka rawa sosai sabanin waɗanda suke kin neman ilimi gaba daya. Domin kuwa wani mai neman ilimin yaki da jahilci din idan ka ganshi in baka sani ba za ma ka iya cewa wani mutum ne mai ilimi sosai, yau da gobe Allah ya taimaka.
Sai Gazali Muhammad ADC Shuni ya ce wallahi ya taka muhimmiyar rawa wajen samar wa dimbin jama'a maza da mata musamman waɗanda ba su samu damar yin karatun boko ba. A garin mu na Shuni wallahi akwai wani aboki na da yayi wannan karatu na yaki da jahilci a sanadiyar ilimin da ya samu university ya kammala yanzu haka yana koyar da mutanen unguwar su karatun yaki da jahilci a duk ranakun asabar da lahadi da kowane ƙarshen mako.
Yusuf Ramadan mai gombawa ya ce hakika ilimin yaki da jahilci yana taka gagarumin rawa sosai a cikin al'umma domin duk wanda yayi ilimin yaki da jahilci daban yake a cikin al'umma zaka ganshi tsaf-tsaf kome nashi yana yi cikin ilimi da basira da sani ya kamata. A ƙarshe nake kira ga al'umma ya kamata muke yin ilimin yaki da jahilci manyanmu da yaranmu domin masu iya magana sun ce gemu baya hana ilimi. Allah ya sa mu dace amin.
Sai Baba Gana Ibrahim Zangon Daura ya ce ai muhimmancin ilimi na yaki da jahilci ga al'umma baya misaltuwa a wannan shiri mai albarka na yau da gobe. Amma kaɗan daga ciki sun haɗa da samun al'umma ta gari da ƙara bunƙasar ilimi tsakanin al'umma da wayewa da ma ci gaba. Sannan yana taimakawa wajen sauƙaƙe wa al'umma hanyar neman ilimi na kowane mataki. VOA yau da gobe a tashi lafiya.
Bilkisu Madassar ta fara balewa ta ce yau da gobe kenan ai muhimmancin ilimin yaki da jahilci baya misaltuwa domin kuwa baya ga ceto mutum daga duhun jahilci takan farfado da mutum ma daga dogon suman da yayi.
Sai Ismail S Jauro ya ce gaskiya yana taka muhimmiyar rawa wajen ilmantarwa musamman ga waɗanda shekarunsu suka ja sosai.
Zaharuddin Umar Garin Goje ya ce tabbas yana taimakawa sosai wajen ilmantar da jama'a saboda ni ma ta haka na koyi karatu da rubutu.
Sai Munzali Suleiman shugaba ya ce yau da gobe ikon Allah hakika yaki da jahilci yana taka rawa iya matuƙa a cikin al'umma domin ni kaina yaki da jahilci nayi kuma alhamdulillah yanzu na kai ga NCE kuma gashi ni ma har na fara koyarwa a ƙarƙashin TSB.
To sai kuma mu leƙa shafin mu na Twitter at Usman Manika ya ce yau da gobe idan jahilci cuta ne to neman ilimi na da amfani ga al'umma ko yaya yake nasa nake gani yaki da jahilci na da mahimmanci.
Sai Albaki Radawan ya ce akwai muhimmanci sosai duba da yadda tsaffin mata da maza suka iya rubutu da karatu.
At S mai langelange ya ce kwarai ilimin yaki da jahilci ke taimakawa waɗanda ba su samu zuwa makaranta ba ta wajen tafiyar da ayyukansu na yau da kullum.
Sai daga ƙarshe at Sake GK ya ce ilimi hasken rayuwa abin gwanin ban sha'awa yadda za ka tarar da tsofaffi na karatu raɗau saboda sun halarci ajin yaki da jahilci.
To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni. Yaki da jahilci wata hanya ce da ta ilmantar da manyan da basu samu damar yin karatu ba a lokacin da suke yara. Wakiliyar mu Madina Dauda ta tattauna mana da wasu bayan Allah don jin yadda abin yake a wannan zamani.
A wata kasida da waɗansu malamai suka wallafa daga Jami'ar Usman Dan Fodio dake Sokoto a nan Najeriya sun nuna cewa an fara karatun yaki da jahilci a ƙasashe ne masu tasowa bayan yakin duniya na biyu inda aka lura cewa yawancin waɗanda suka shiga aikin soja ba su da ilimin boko. Sai aka ga ya kamata a inganta rayuwarsu koda bayan sun gama aikin soja su samu ilimi na yaki da jahilci ko yayi musu amfani a zamantakewarsu ta duniya su koyi sana'o'i da sauransu. A wannan zaure namu na yau ina tare da Hajiya Mariya Siraju Sani, shugaban makarantar Starfield da ke nan Abuja, sai kuma babban yayana Alhaji Musa Bukar shi ne ike shugabantar makarantar Esteem da ke Abuja. To ina muku maraba da zuwa wannan zaure.
Barka da kai.
Yawa. To kun dai ji yadda abin yake za mu tattauna akan batun ilimin yaki da jahilci. Kada a ce na yi son kai bari in fara da babban yayana. Muna yara dai na san akwai makarantu da aka bude domin manya su daka zuwa koyan karatu. Za ka gansu a wurare da yawa da dama, wasu a gindin itatuwa ne, wasu kuma a azuzuwa ne, wasu ma a gidajensu. To kwatsam sai kawai kuma muka wayi gari yanzu babu su. Kai ka lura da rashin su din?
Kwarai, ko da yake ba lalle ne mutum ya sa hankali akai ba.
amma waɗannan makarantun yanzu babu su. Ba zan iya cewa ma ko na san da guda ɗaya da ya rage ba. Kuma ina ganin waɗannan abubuwa da suka taso da suka sa wannan suna da yawa. Wasu daga cikin su shine asar da gwamnatin Najeriya ta fito da tsarin bunƙasa ilimi, wato irin wanda aka yi a lokacin da Obasanjo zai san da yake soja. Waɗannan su suka zo suka sa kowa da kowa ya shiga makaranta. Dama masu yaƙi da jahilci mutum ne yake sa kansa, ba ana sa shi dole ba ne. To ana zuwa a koyi karatu. Akwai mahimmanci mutane suna jin daɗin sa, mutum yana jin daɗin a ce ya iya karatu, ya iya rubutu. A lokacin nan in kin tuna akwai jaridu ma na waɗannan wanda ake yin su da ajami, wanda mutum kadai ya karanta jarida ana wasu labaru ko tatsuniyoyi da shi. To duk waɗannan sun bata yanzu.
To Hajji Amadu, ke menene ra'ayinki? Me kike ganin yasa yanzu aka daina ganin makarantun yaƙi da jahilci?
To alhamdulillah, makarantun yaƙi da jahilci a zamanin da ake yin su sun yi amfani ƙwarai da gaske. Saboda za a samu magidanta, za a samu samari, za a samu mata, matan aure da 'yan mata, kowa yana zuwa neman ilimi. Ana karatun nan a yadda kika faɗa, har ƙarƙashin itace zaka ga an kafa ɗan allo nan wajen da malami yana koyawa. Kowa ya ɗauki ilimi da amfani, sannan ana faman neman shi. A yanzu kam ni ana wata nanin kamar neman sana'o'i koko neman abin yi shi ne ya sa mutane hankalinsu ya kauda, ya ɗauke daga kan neman yaƙi da jahilcin. Saboda lokacin ana maida shi wajen zuwa neman sana'ar da za a yi, koko neman wani abin da za a yi na neman abinci da neman kuɗi, shi ne ya ɗauke hankalin mutane daga yaƙi da jahilcin. Wanda yanzu zaki ga cewa zaka ga dai mutane a yi majalisu, ana zaune ana hirarraki, wanda majalisun nan zasu fi amfani idan aka samu wanda zai riƙa koya ma mutane karatu.
Babban yaya, ai na san har yanzu gwamnati tana da wata cibiya ta musamman saboda maganan ilimin manya, wadda shine yaƙi da jahilci din nan.
Wato tun da man can ba wai ita gwamnati ce ta sa mutane suke zuwa yin wannan karatun ba, a'a mutane ne suke son yin karatun saboda muhimmanci da suka ba ilimi. To amma sai aka waye gari, aka shiga wani zamani yanzu da muke ciki wadda ba a ganin tasirin ilimin. Hatta ga waɗanda suke zuwa makaranta samari na zamani, suke zuwa makarantar boko su je su samu digiri, har ma digiri ma na asibiti, a ce mutum ya fito a zaman likita amma shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku yana neman aiki bai samu aiki ba. Saboda haka mutane suna gani kamar babu tasirin ilimin. Bayan wannan sai ga siyasa. Siyasa ya zo da wani abu. Mutum kun yi makaranta da shi, kun gama primary da shi, bai samu ya ci ba, ya ci gaba ba, sai ka bar shi a gida, kai kaje secondary, daga secondary kaje kai degree, kamun ka dawo ya shiga siyasa, ya zama chairman na local government. Yana zuwa sai ana ko jiniya ma a ce ka bashi hanya zai shige.
Kai mai degree,
kai da kaje kai degree, shi da koyi faɗi ya ka zuwa karatun, yanzu ya zama dan siyasa, ya zama shugaban local government. Sai yayi kuɗi ya gina makekin gida. To sai waɗannan abubuwan suka tattaru suka maida ilimi din bashi da amfani a idonsu. Waɗannan suna daga cikin dalilan da suka sa.
To Mariya, kina ganin waɗannan su ne abubuwa da ya kawai da za su sa har ya zama na cewa an samu koma baya a wannan fanni na ilmantar da manya?
Ina ganin akwai hadda ƙari da matsala ta talauci. Saboda mutane da yawa lokacin da za a ce an zauna an nemi ilimin nan, ana can ana neman abin da za a samu a ci a gida. Kin san a zamanin da ake yaƙi da jahilcin nan yana tasiri a zamanin, gaskiya alhamdulillah abubuwan rayuwa suna da sauki. Don haka kana da abin da ka ba ma iyali da za su ci, za ka fita kai ma ka je ka nemi ilimi. Ita mata a gida, miji zai kawo mata abin da za ta sarrafa ko, don haka za ta samu lokacin da ita ma za ta nemi ilimi. A yanzu haka magidanci sai ya fita ya nema, matar gida sai ta yi sana'a, yaran gida sai sun fita sun nema. To wani neman ba wai da ka fita ba za ka samu, za ka wuni kana nema. In ka dawo ka dan samu abin da ka samu, ya Allah ka gaji, kana son ka dan huta koko lokacin za a kokari a samu abin da za a sarrafa. Wani ma sai ya fita bi fita uku kafin ya samu abin da za ya samu. To duk wannan abubuwan sun hadu akan cewa sai ya kasance ba yadda muhimmanci. Kuma idan aka duba menene yafi muhimmanci, na farko mutum ya samu abin da za ya ci. Dan ko za a yaƙi da jahilci, idan ciki bai ci ya koshi ba, to fa gaskiya ba karatun da za ya shiga.
Alhaji Musa Bukar, bisa bayanan da kayi na wani ya tafi yayo karatu, ya ɗauki shekaru yana karatun nan, ya dawo babu aikin yi. Wani kuma ya shiga siyasa har ya cimma abin da yake son ya samu a rayuwarsa. Kana ganin akwai gazawan gwamnati a nan?
kwarai kuwa alhamdulillah yanzu an dau matakai misali aikin da gwamnatin nan take ci yanzu take yi akan yaki da cin hanci da rashawa yana daya daga cikin abin da zai gyara wannan al'amarin a kasar mu idan aka yi maganin cin hanci da rashawa to tsarin siyasar Najeriya zai kara kyau yadda ba lallai ne in ka shiga aikin gwamnati ce zaka yi kudi ba yin aiki ya zama kaman ana yi ne don a taimaka ma jama'a a taimaka ma al'umma kuma idan aka ganka da kudi kaman da ake yanzu ana abin da nan da ake masu busa usur nan da ake yi to idan aka so ma busa usur kan kowa da kowa to mutane za su yi hatara misali masu noman tumatur a koya musu yadda ake sarrafa tumatur yadda za a iya ji tumatur dinnan ya dade yadda za a sashi a gwangwani ya amfani har ma a kai shi kasan waje shi ma harka ne na yaki da jahilci masu noman shinkafa ya za a yi shinkafan ka ya bunƙasa yayi kyau a ce ba tsakuwa a ciki gashi da ake yanzu mun so mu sun cincin shinkafan gida mun so mu yadda cewa shinkafan da zamu shuka a nan Najeriya mu gyara shi a Najeriya mu dafa shi a Najeriya yafi wanda zamu kawo daga waje don na wajen nan ya shekara shekaru a cikin buhu a cikin silos saboda haka mun fara gane wannan gida yafi amfani to wannan duk yaki da jahilci zai taimaka mana kwarai da gaske wajen gyara shi da ilmantar da jama'a akan abubuwan da suke yi na rayuwa kamar da Hajiya Mariya ta faɗa talauci za a magance talauci da wannan ilimin nan kuma yana da amfani kwarai da gaske don kan mu da muke gudanar da makarantu iyayen da suke da ilimi muna ganin bambanci ƴaƴan su da bamban da ƴaƴan da iyayen su ba su da ilimi muna ganin bambanci kwarai da gaske in ka ba su abin da ke da homework wato aikin da ake zuwa a gida wasu sai su je da shi yadda suka san su da shi amma idan iyaye na da ilimi za su zauna su taimaka ma ƴaƴan su da shi
yanzu Mariya bari in ji menene kike son ki dan ba da shawara misali na taimakawa wajen inganta karatun manya
ya kamata a samu hanyar da za a samu a jawo mutane ga su koma ga neman ilimin nan taya za a yi wannan ya kasance in za a yi karatun kuma ana ba da dan wani taimako ga magidantan nan ni da a ce za a kafa makarantun ya kasance akwai wani kudi da za a bada wanda zai zama kamar capital wanda za su dan samu suna juyawa yawa jari sannan ana neman ilimi zai zo da kamar jarabawa haka za a yi karatu za a yi jarabawa in ka ci jarabawa ga wani abin da za a baka na jari ko wani abu haka wanda zai taimaki mutane su zo suna neman ilimin sannan kuma suna koyan sana'o'i sannan kuma suna samun dan abin da za su juya idan aka koyi sana'a akwai ilimin nan sai kuma a samu yadda za a bada jari kamar yadda da ake yi ana da ƴan bankunan nan na masu taimakon waɗanda suke yawa kananan bankuna taimakon nan ana iya bada shi kaman bashi ne da za a biya shi a hankali kuma ba wani dorin ruwa zai taimaka sosai wajen rage wannan sai kuma a sa ya zama cewa sai ka je ka nemi ilimi in aka sa shi ya zama cewa dole sai ka nemi ilimi wannan zai ƙara tura mutane saboda a dadin mutane sun yi saboda sha'awa abu
Alhaji Musa Bukar ka dade da shiga harkan ilimi sosai wace shawara zaka bada ma gwamnati kamar yadda Mariya ta faɗi ana da koma baya sosai a wannan bangaren
to alhamdulillah idan kin tuna sadda aka shigo da wannan harka na sabon pension da ake yi idan ma'aikaci ya bar aiki sai a ce su zo Abuja a koya musu sana'a kamun a biya su pension din su saboda kar su je su bata kuɗin to wannan ba sai ma'aikaci ba hatta manoma hatta ƴan kasuwa duk wani sana'a da mutum yake yi sai gwamnati ta fito da tsari na bunƙasar da ilimi da zai kai wajen sa ya koya masa ilimi da zai sarrafa dan abun da yake samu da kuma ya ƙara bunƙasa sana'ar nan da yake yi saboda shine zai taimake mu a ƙasar nan gaba daya da mun zanna muna cin kuɗin mai to yanzu man ma babu shi banta na kuɗin sa to dole ne mu fito da wasu hanyoyi a cikin waɗannan hanyoyi da zan fito da su akwai maganar noma kamar arewa ba abin da muke yi da wuce noma sai kuma maganar watakila ko ma'adanai to babban magana shine dan gwamnati za ta sa kai ta yi kokari ta dawo da wannan yaki da jahilci da gaske mu masu gudanar da makarantu mu ba da gudunmawa ko ba a tambaye mu ba kamar da na faɗa kuma mu ta bayarwa ko ba a karba in aka yi dace za a samu gwamnati za ta karbi wannan shawarar da muke badawa sannan kuma ku ƴan jarida kamar da kuka fara yanzu nan Allah ya muku albarka Allah sa wannan ya cimma buri an fara kenan to mun tabbata cewa duk wani abin da ka fara na alheri sadakatu jariya ne ko kana da rai ko baka da rai idan abin ya habaka zaka samu ladan sa kuma yanzu muna da ajuzuwa na yin wannan yaki da jahilci ba sai kuma ta kashe kudi ba masallatan mu da majami'in mu duk wajen koyarwa ne mu amfani da waɗannan wuraren a dawo da ilimi ma kowa da kowa.
To anan muka kawo ƙarshen wannan muhawara da muka fara akan ilimin yaƙi da jahilci ko kuma ilimin manya. To mun dai amince a wannan zaure yanzu cewa dawo da wannan harkar ilimin manya shine mafi a'ala, saboda ta haka za a ja hankalin mutane a koya musu yadda za su yi zamantakewa da juna, saboda a samu zaman lafiya, sannan su koyi sana'a da za su kuma inganta iyalinsu da shi. To a madadin Alhaji Musa Bukar da Hajiya Mariya Siraju Sani, ni Madina Dauda nake cewa a kasance tare da mu a wani jikon da za mu ɗauko wani darasin kuma. Mun gode ƙwarai da gaske.
To madalla Madina da tawagar yau da gobe a cikin shirinmu da ake tattauna abubuwa da suke tasowa wanda muke yin magana a cikin shirin. To yanzu kuma kai tsaye muna tare da abokin aikin mu wato Yusuf Aliyu Haran, da kamar yadda kuka ji a farkon shirin wanda yake nan tare da mu a cikin ɗakin mu na shirya ko yaɗa shirye-shiryen mu. Malam Yusuf, barka da warhaka.
Barka dai malam Kaba.
Yau wato ga mu duk gaba daya. To da farko ka dai ji duk abin da aka yi ba sabon al'amari bane, maganar yaƙi da jahilci ne. Shin da farko abin da mu fara da shi a matsayin ka, amma kafin mu nan ga yawo mutane ne ka sani akan maganar yaƙi da jahilci, me yasa muka gayyato ka?
To malam Kabara, kamar yanda aka sani shine na kasance na kwashe tsawon shekaru 4 kenan yanzu ina ainihin gabatar da bincike a bangaren ilimin dattawa ba kawai a Najeriya ba, har da Afirka baki daya, wanda kuma kusan zan ce maka yanzu na yi nisa a rubuce-rubuce da nake idan na buga na rubuta kasidu wajen guda 4 wanda suka shafi ilimin dattijawa.
Na karatun digiri ko digirgirewa ne?
To a wannan na karatun digirin digirgir ne.
Alhamdulillah. To Yusuf Aliyu Harande, kuma ga shi bugu da ƙari, kake gabatar mana da ilimi garkuwar dan
adam.
To menene yasa kake ga, ko kuma menene bincike nuna yasa aka kirkiro da farko ilimin manya, me muhimmancinsa?
To a ilimin manya ko ilimin dattijawa da ake cewa ilimi ne wanda ke da matukar muhimmanci, wanda masu rubuce-rubuce ma tun shekaru da dama da suka gabata sun rubuta cewar babu wata al'umma da za ta iya ci gaba ba tare da samun ilimi ga dattijawa ba. Hasali ma duk wani koma baya da akan samu a cikin al'umma, rashin ilimin dattijawa yana daga cikin ummul haba'isin wannan koma bayan wannan al'umma. Kusan suna ganin cewar duk wata al'umma da bata ilmantar da dattijawanta ba ko matasanta ba, to tabbas wannan al'umma ba za ta kai ga cimma burinta ba.
A buɗe a kai tsaye, ta ina ne za su iya bada gudunmawa in suka samu ilimi misali irin wannan?
To kamar yanda aka sani shine su dattijawa kusan za a ce rayuwar yau da kullun ta tare ne a hannunsu. Su ta ko ta ina za su iya bada gudunmawa? Yanzu idan aka ɗauki harka ita kanta wanda ma ake tunkaho da ita noma, to za a ga cewar noma yanzu idan kana da ilimi za ka bambanta harkar yanda za ka ainihin gabatar da aikin nomanka zai bambanta da wanda bai yi bai da sanin makamar zamani da kuma shi ilimin nan na yanda za a yaƙi jahilci ba. To za a ga cewar akwai bambanci a kowane ɓangare. Za a ga akwai bambanci na wanda yake da wannan ilimin na ɗan zamanin nan, na ɗan yaƙi da jahilcin nan da ake magana, za a ga yanda yake gudanar da mu'amalolinsa sun bambanta.
Misali kafin ƙila ko Maryam ko Sufina su yi tambaya, shin idan misali babbai ilimi wanda da bai samu damar yi yana yaro ba da sauransu, ta ina hakan zai taimake shi a matsayin shi na matashi misali da iyalinsa misali?
To kamar yanzu idan har aka ce bai yi karatun nan a da can ba, amma yanzu da girman shi ya zo ya yi shi, zai ba shi damar ya san mahimmancin ilimin wanda ba zai yi wasa a kan 'ya'yanshi ba. 'Ya'yanshi ma zai tabbatar da cewa sun sami ilimin nan, sannan matanshi ma zai tabbatar da cewa sun sami ilimin nan, saboda ya riga ya san da cewa da ilimin ne ake zuwa ga duk inda za a je.
To ya abin yake a kasashen mu marin ta tambaya
ku ne masan ya shi wannan ilimin da dattawan ne ya tsarin yake, wasu abu ake koyarwa wasu?
To kin ga kamar yanzu a Najeriya inda aka fito can shekarun baya akan kira shi yaƙi da jahilci, wanda ake koyar da dattijawa da ake yin rubutu da karatu za su fahimci ya zan yi in yi rubutu ya zan yi karatu idan naje zan je banki ne inda zan dinga aje kudi na ga yanda zan rubuta da abun zuba kudi ga kuma yanda zan rubuta abun diban kudi yanda ba za a yi mun wani alayi ba ba za a yi mun wani choge ba na iya wannan to akwai tsari na wannan sannan kuma a cikin tsarin shi ilimin dattijawan akwai hanyoyi da ake bi wajen koyar da dattawan nan yanda za su yi harkar noma harkar zamantakewa da kuma duk wani abu wanda ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum duk ya kunshi wannan koyarwar ta ilimin dattijawa
to misali zaka ga za a ce ilimin yaki da jahilci ku yanzu masana kun dan taba wani tunani ban sani ba ko nawa tunanin ne haka kun taba wani tunani misali kamar lokacin da ake zaka ji an ana magana akan cututtuka kamar misali cuta mai karya garkuwar jiki da zaka ji an ce kanjamau sai a ce ai kalmar ta yi zafi a ce dai cuta mai karya garkuwar jiki to misali da ake cewa ilimin yaki da jahilci kana ga aka ce yaki da jahilci bai sa wasu su ji kunya irin shi kai ashe da an gana ci wancan jahilin ya ji koya kun taba tunani akan wannan tunani za a yi ku zamanantar da abun ya za a yi ku canza sunan abun yanda kowa zai karbe shi abun shi aka mai da cewa primary yake a secondary yake jami'a yake
to ai kaga shi yasa aka fito da wannan sabon tsarin da ake kiran shi ilimin dattijawa ko kuma ilimin matasa ba wai ana nufin aka ce matasa ba wai ana cewa wai dan shekara 70 shi ba ilimin shi bane shi yasa aka kawo shi aka hada shi aka ce ilimin dattijawa kuma ilimi ne wanda ya shafi kowa daga wanda ya kai shekara 16 zuwa sama shike nan ya shiga wannan sahun na wannan ilimin da ake magana kuma muddin mutum bai samu tsarin da ya kamata ba na shi ilimin primary din nan wanda har ya kai ga ilimin secondary to a gaba to sai mutum ya samu wannan ilimi wanda shi kuma ya bambanta da sauran ilimi wanda ake zuwa makaranta za a ce za a dinga yin rubuta sunan kowa a makaranta da sauransu to shi wannan ya bambanta za a ga cewar masu hankali ne suke ainihin zuwa wannan makaranta kuma sukan je ta ne a lokacin da suke da lokaci ba wai lalle kamar yanda ake yin primary ba a ce karfe 8 na safe sai ka je sai ka tashi karfe kaza a'a shi wannan mafi akasarin shi ma ana yin shi ne da yamma lokacin da magidanta suka dawo daga ayyukan su na yau da kullun suna da damar da za su zauna su koya.
To malam Yusuf, yanzu ya kake gadin za a iya inganta wannan ilimin na dattijawa a kasashen mu na Afirka? Amma kafin nan, ni ko za ka gaya mana waɗannan makarantun ƙarƙashin wa suke yawancin su?
To kamar gwamnatin tarayyar Najeriya tana da wani wata hukuma wanda take ita ce take rike da wannan tsarin. Sannan wanda tana nan a garin Kaduna, suna ce mata Center for Nomadic and Adult Education. So wannan ita ke duba ilimin ƴaƴan makiyaya da kuma ƴaƴan ilimin dattawa. Haka kuma akwai wata hukuma ita ma a nan birnin tarayya Abuja wanda su ma suka duba tsarin ilimi a Najeriya na dattawa da kuma
yanda
za a inganta.
To mu koma kan tambayar da ita Safina ta yi maganar inganci din mu kuma ta bangaren mu mutanen gari za mu inganta shi a takaice.
To a ingancin ilimin nan akwai hanyoyi da dama wanda gwamnati za ta inganta su wanda idan gwamnati ta bi wa'annan haƙƙun za a samu nagartaccen ilimin dattijawa a Najeriya baki daya. Abu na farko shine inganta tsarin gaba daya a bashi abin da ya cancanta watan a ware kudade a ware abubuwa waɗanda suke za su taimaka ma waɗannan dattijawan sannan a sama musu gurabe waɗanda idan sun yi karatun za su zo ba wai karatu ne kawai za su yi shi karatun zaba ba a karatu ne idan suka yi shi za su zo a sama musu wani gurbi a wayansu makatanni wanda idan an ga cewa sun samu aiki to ni ma gobe zan so in shi ganawa in yi karatu.
To mun gode sosai Yusuf Aliyu Harande da ka samu damar lokaci kai magana da mu a cikin shirin mu na yau da gobe.
Nagode.
To yanzu kan ai duka yadda mu tattara ko Maryam mu da Safina
tu.
To Safina da Maryam amadadunku sai in ce Saida Amdin ita ce wadda ta ba da umarnin shirin sai injiniya mu ne wato ya yi hakuri Linus sai kuma Jarmai ya hada mu da ku a shafin mu na Facebook Live ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya.
Amurka yau ta tantance da yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau yara suka sa a gabansu kwarai ba za su bari.